Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 20 ga watan April na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, an gano cewa China da Russia na hada kai wajen danne wasu nau'ukan labarai da suke ganin su a matsayin masu hadari ga muradun su. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar Ukraine dutoyin Russia da aka kama. Sannan mutane akalla 78 sun mutu a wani turmutsutsun da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a ƙasar Yemen.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da tada jijiyar wuya kan ko daga ina shugabannin majalisar dokokin ƙasar ta goma za su fito. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan kuma muna tafa da rahoto kan matakin kwace wasu kayayyaki da suka lalace ko adin amfanin su ya wuce a jihar da magaram da ke jamhuriyar Niger. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da fatan masu azumi kuma an yi sahurur lafiya. Ga labaran, wani bayani da aka samo daga kundin da aka kwarmato wanda aka baiwa kafan labarai ta FRLE mai nasaba da muryar Amurka ya tabbatar da wasu rahotanni da ke nuna cewa Russia da China na hada kai wajen danne wasu labarai da kuma dabarun sa ido kan kafar yanar sadarwa. Wannan bayani ya fayyace dalla-dallar takardu da muryoyin da aka nada da aka ce daga ganawar sirri da aka yi ta yi ne daga shekara ta 2017 zuwa 2019 tsakanin cibiyoyin kasashen China da Russia waɗanda ke kula da harkokin yanar sadarwa a kasashen biyu. A waɗannan takardu da muryoyin da aka nada waɗanda kafar RFERA ta yada, an ji jami'ai daga kasashen biyu na musayar dabarun farauto 'yan tawaye masu mafaka a kasashen waje da kuma sa ido kan kafar ta yanar sadarwa, ciki har da yadda za a nemi taimakon juna don dakile labaran da suka kira masu hadari da kuma dakile na'urorin hana gano mutum ko wani abu. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar Ukraine dukiyoyin Russia da aka kama. A watan Disamba, Majalisar Dokokin Tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka kama daga dukiyar Russia da aka kwace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina Ukraine. To amma wannan ikon ya tsaya ne kawai ga kadarorin da aka kwace sanadiyar saba dokar kakaba takunkumi a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa. Saboda haka, kadarorin Russia na miliyoyin daloli da aka kwace sakamakon saba dokar Amurka ta sa ido kan kayayyakin da ake fitarwa da wasu matakan tattalin arziki da suka saba da hakan ba za a iya tura su ma Ukraine ba. An mammatse mutane a wani turmutsutsun da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a sana babban birnin ƙasar Yemen da daren jiya Laraba, ta yadda mutane aƙalla 78 suka mutu baya ga wasu da dama da suka jikata a cewar jami'an Houthi. Wannan turereniyar ta auku ne a tsohon sashen birnin Sana wanda ke yankin tsakiyar birnin lokacin da ɗaruruwan mutane matalauta suka taru a wurin wannan sha'ani da wasu attajirai suka shirya, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida da 'yan Houthi ke tafi da ita. Mai magana da yawun ma'aikatar Abdul Khalid Al-Ghari ya danganta aukuwar hakan da yadda aka shirya raba kuɗaɗen ba tare da haɗa kai da hukumomin da ke wurin ba. Wannan lamarin ya auku ne gabanin sallar Eid al-Fitr wadda za a yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga musulmi zuwa ƙarshen makon nan.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. ‘Yan jam’iyyar APC mai mulki a Najeriya da suka haɗa da shugabanni da gwamnoni da jigajigan jam’iyyar na takun saƙa kan batun raba manyan makamai a Majalisar Dokokin Ƙasa ta 10 mai zuwa, inda batun addini ke neman taka muhimmiyar rawa. Wasu na ganin dole a raba shiya-shiya, wasu na ganin a bi cancanta, wasu kuma na ganin abu addini. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
A yayin da ake fafatawa a zaben manyan ofisoshin Majalisar Dokokin Ƙasar ta 10 da za a kaddamar a watan Yuni, jigajigan jam'iyyar irin su gwamnonin APC sun ce sun fi ganin tsayar da shugabancin majalisar a tafarkin shiya-shiya, duk da cewa kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar APC bai fito filiya bayyana matsayinsa a game da kasafta yankuna da za a ware ba. Ƙwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya yi tsokaci cewa
wannan tsari na karɓa-karɓa wanda 'yan siyasar Najeriya suke rungumowa su tunani cewa zai iya tabbatarwa da Najeriya wato siyasar cigaba, gaskiya ni a gaskiya a wuri na kuskure ne, tunda na san shi a kuskure na ɗauke shi, saboda ita demokradiyya so ake jama'a su tabbatar da abin da suke so, ba wai amfani da wani dabarar kungiyanci ko bangaranci ko sanayyanci ko kuma addinanci a ce dole wani wanda ko ya cancanta ko bai cancanta ba za a ɗora shi a kan mukami.
Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu, ya ce yunkurin da gwamnoni da jigajigan jam'iyyar APC suka yi abu ne mai muhimmanci.
Farfiya ya ba da dama wanda ya fi rinjaye a zabe kuma ya lashe wato kujera, shi yake kan gaba kuma su ne suke da mulki. Amma yanda ya kasance a ƙasarmu, yanda akwai bangarori da dama da kabilu daban-daban da masu addini daban-daban, ya zama wa wajibi a zauna a yi bangare-bangare yadda kowa zai samu natsuwa ba tare da tsoro cewa za a danna shi ko kuma za a ce mai mutunci yadda ake wani lokaci yadawa a kafafen yada labarai. To kinga kuwa in an gwamnoni suke wannan rubutun ya nuna cewa sun san me suke yi kuma suna so zaman lafiya a ƙasar nan, abu ne kuma da ya kama ta a ce kowa zai goyi bayansu saboda a samu zaman lafiya.
Shi ma mai magana da yawun jam'iyyar APC Bala Ibrahim ya tabbatar da bayanin da Dr. Abu Hamisu ya yi, inda yake cewa
waɗannan gwamnoni na APC na Arewa idan baki manta ba su ne suka haɗu suka yi ruwa suka yi tsaki suka yi uwa suka yi makarbiya suka ce lalle tunda Arewa ke mulki a halin yanzu, to lalle idan dai ana so a yi adalci a tsari na demokradiyya to mulki ya koma kudu. Tunda magana ake ta karɓa-karɓa, idan Arewa ta yi sai kudu ita ma ta yi, in kudu ta yi sai Arewa ita ma ta yi. To idan shugaba ya fito daga kudu, mataimakin shugaba ya fito daga Arewa, to a tsari na demokradiyya abu ne na hannu da yawa kowa a yi da shi. To sai kuma a raba sauran mukamai waɗanda yake na zaɓaɓɓu ne, a raba kowane ɓangare, akwai shiyoyi guda shida a tsarin, kowace shiya ya kasance ita ma an bata wani matsayi yadda mutanen yankin za su yadda ana yi da su.
Gwamnonin APC sun ce ya kamata a baiwa kudu maso gabas ko kudu maso kudu shugabancin majalisar dattawa, kuma shugaban majalisar dattawa ya kasance Krista, sannan shugaban majalisar wakilai ya fito daga arewa maso yamma ko arewa maso tsakiya. Gwamnonin sun ce kafin a baiwa wata shiya mukami bayan waɗannan da suka lissafa, a yi la'akari da irin gudumawar da ta bayar wajen samun ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa, amma kuma ba zai hana a yi ƙoƙarin janyo wani yanki a jika ba. Mata ma sun ce sun zuba ido su ga cewa ba a rarraba mukaman ba tare da an yi la'akari da su ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1:09 na dare, wato karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da 9:09. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe sojoji masu gaba da juna waɗanda ke fafatawa kan titunan Khartoum babban birnin ƙasar Sudan sun yi ta shelar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba kwana guda bayan da wata makamanciyar yarjejeniyar ta wargaje. Sojojin Sudan da dakarun sa kai na kai ɗaukin gaggawa ko RFS sun yi shela dukkaninsu cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin daga karfe 6 na yamma a gogoyen yankin. Ba a tabbatar ko yarjejeniyar za ta dore ba, ganin cewa kafar labarai ta AP ta ruwaito wasu mazauna birnin Khartoum na cewa sun yi ta jin ƙararrakin bindigogi a nan da can da kuma fashe-fashen abubuwa yayin da almuru ya fara yi. A ƙarshe, kamfanonin makaman yaƙi daga Amurka da Taiwan za su koma tattaunawa ta fuska da fuska a watan gobe don duba yiwuwar aiki tare wajen yin makaman, wanda wani batu ne da ka iya hargitsa wato harzuka China. Ganawar wadda aka saba yi akai-akai kafin barkewar COVID-19 a watan Janairu shekara ta 2020 ta kawo cikas na zuwa ne wannan karan a daidai lokacin da ake fama da rikici a Ukraine da kuma takaddama tsakanin Amurka da China da ke karuwa a mashigar ruwan Taiwan. Kwamitin tsaron Amurka da Taiwan din zai yi zama ranar 3 ga watan Mayu a Taipei, inda zai maida hankali kan kirkiro kayan yakin tare da shirin inganta bangaren kirkire-kirkiren Taiwan da kuma wasu nau'uka na haɗin kai wato kan tsaro, a cewar kwamitin harkoki na Amurka da Taiwan USTBC.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar da ke kula da kasuwanci ta jihar Damagaram ta kai wani samami a kasuwanni da shagunan 'yan kasuwa, inda ta kwace kayayyakin da suka lalace ko lokacin amfani da su ya wuce. Tana yin hakan ne sanadiyar matsalolin kiwon lafiyar al'umma. Hukumar ta karbe irin su abubuwan sha, magunguna da wasu kayan abinci da ta kona kurmus daga Damagaram. Ga rahoton da wakilin mu Tamar Abara ta aiko mana.
Hukumar ta kasuwanci tana yin wannan aiki ne don kare al'umma daga cutuwa. Sumana Musa shine babban darakta na hukumar kasuwanci a nan jihar Damagaram.
Kullum muna yi, amma in azumi ya kusa mun ba da karhi. Menene mun ba da karhi? Basu cikin azumi mutane suna saya da yawa cikin kasuwanci. Mutane su kusa azumi ne ake kawo, mutane suna nemo. Alaike amma mutane sulhu ma loki na ne yan kasuwa da yawa, loki ne suke nemo riba da yawa. Don wanda yake neman riba da yawa, wanda bai tsoron Allah kuma sai ya kawo kaya wanda farashin shi kadan ne, sai ya saida mutane farashi da tsada. To shi yake tura mutane suna nemo, ma nemo suke fa firime wanda masu saida su, basu kai mun san masu yi shi.
Akwai hukunci mai karfi da hukumar ta tanadarwa dukkan waɗanda suka aikata irin haka.
Munan tana yawan kaso da wuya a ce an kai mutum kaso saboda firime, amma ana ma kama mutum amma tara wanda yana kai shi ka 200,000 har zuwa 10,000,000. Wannan doka ya ba mu dama mu ma mutum shi kenan. Mun abin da zamu ce na jankun ne muke yi, kuma muna fata mutane da kansu su gane da cutan mutane akan sunan musulmi ba alheri bane ba.
Amadu Dankwari mamba ne na kungiyar Orkoni mai kula da sa ido kan irin haka, shawara ya bada ga hukumar ta kara kaimi wajen bi sau da kafa na zakulo lalatattun kayayyaki a kasuwanni.
Wani lokacin sai su cima da su yi ba wannan binciken sau da kawa, sai wani lokacin kamar yamu an mun kai kara, an samu wasu sun kawo mana kara, muna zuwa wajensu mu ce a mun ga an kawo ko wata madara ko wani abu na gwangwani wanda ya lalace kuma yana cikin kasuwa. Shi kuma abin kamata a ce kowane wata yi ana bi sau da kawa a gani ana bincikawa a ga menene ya lalace menene ya yake da kyau tunda su yan kasuwa kin san riba ce suke so sai dama al'umma kuma ya kawo matsal rishin lahiya su ci gaba da yin wannan ayyukan don saboda a kare wannan al'umma
sai dai a cewar director Sumana Musa a irin kokarin da suke yi an dan samu ci gaba
operation wanda muka samu muka yi bisa kasuwa shekaru da yawa zuwa yanzu yasa wasu sun gane sun bari suka shekaran jiya an tai control wani yayi kalle ne yake kai hana ne yanzu sai da firmini na hasa kenan wannan sai nke prima an gode ma Allah tunda
dan kwarin ya kara kira ga gwamnati ta samar da kayan aiki wa hukumar nan da ke da alhakin wannan aiki
aikin san banda ma ita direction kin akwai hukuma wadda aka yi wadda ita take bi sau da kafa duk wani abubuwa wanda zai shigo cikin kasan mu ta tantance shi ta ga kanshi ko rishin kanshi kuma kai nan a bar shi ya shigo cikin kasuwa to wannan hukuma batta da kariji dewa batta da karihin mutane na aiki batta da kayan aiki ba a sa mata ba a kayan da za ta yi wannan aiki
hukumar ta kasuwanci ta kona kayayyakin da ta kama irin su lemo juice magani abinci na gwangwani da dai sauransu Tamar Abadi murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abadi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanka huiba Ku jama'a tambaya ni keda
mutuwar mata wajen haihuwa dan da ka haifa ya mutu kai ka mutu to ya kamata bana muga canji
to wai zuduka tunda ba sa ciki su ya kamata su je su matsa su doka ba sa ciki
ai cikar adalci mutun ya cika alƙori tunda ci akai a bamu
zahirin gaskiya saboda ba su suka bujuro da su ba da wuya suke kyale su su kai gagaci sai an sha wahala sai an kai ruwan rana
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Koma bayan da mata suka samu azabukan da aka gudanar ya maida hannun agogo baya a fafutukar da matan Najeriya ke yi na neman kaso 35 cikin 100 na mukaman siyasa da kuma guraben mulki batun da muka gayyaci masu ruwa da tsaki domin ganin hanyar warware wannan zare har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar sai kuma mai shari kan harkokin yau da kullum Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugo ga madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori
wata kila wanda zai ce me zai hana ai a sake bitarsa ai review a ga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su haƙƙi su
to da za a yi su gamsu cewa ana ba su haƙƙi tun da ga a bayyane yake ba a ba su din
a misali a samar da wani yanayi wani salo ko a hukumance ko ta fuskar doka misali a ce an yi wani garan bawul wanda wata kila zai tabbatar da cewa ana ba su din amma dai an zo an kada ƙuri'a ne suke faduwa misali
to wai zuduka tunda ba sa ciki su ya kamata su je su matsa su doka ba sa ciki kuma koda a ce da dokar ma akwai yanda za su study ta ga guidelines an cewar doka kashi 33 ji jami'in nan da shaurin su kamar da gaske sai an zo sai ka ga rasa ma ta ina za a kama na daga ina dokar ta fara dokar ta wace hukumar zabe ce ta yi jami'in ne suka yi su waye suke sai ka rasa waye ne ita a ciki har ɗan siyasa sai ka rasa waye ke goyen bayan dokar babu mutum ɗaya da ke goyon bayan irin waɗannan dokokin kuma kamar yadda barista Amina ta faɗa ka san cewa fa mutuwar mata da yara mu ne na farko a duniya duk duniya mun fi kowa mutuwar mata da ƙananan yara
ko ƴan Najeriya
ƴan particularly Kano Najeriya ta arewa sannan mu ne muka fi kowa yara matasa da suka fa shayi Kano da shiga fiye da mutum miliyan 2 shine kididdigar da hukumar dakile sha da fatocin miyagun ƙwayoyi suka bayar cewa mu muka fi kowa kuma duk wannan hansannan mutuwar kananan yara kuma kana jin cases din da ke faruwa a asibitocin babu yanayi mai kyau da za a tabbatar da cewa to waɗanda suke cikin birni ma kenan waɗanda suke cikin kauye ma ba kyawawan hanyoyin da za a dauko matan da suke da ciki zuwa manyan asibitoci domin a kula da su maza iya kuma sau da yawa zaka ga ma an zo ma gashi kirikiri ana ji ana gani mace sai dai ta salwanta ana kallanta asibitin ma ba ma a wajen asibitin ba saboda babu yanayi mai kyau da za a kula da ita
ba kayan aiki
ba ma kayan aiki in ma da kayan aikin da ma'aikatan suna ji suna gani za su batta
Honorable Maryam zaɓe dai an yi mai faruwa kuma ta faru ku mata yanzu mene me kuke sa ran gani daga gwamnatocin nan tunda ga wasu daga cikin kalubale da yan uwa suke magana akai me yanzu me kuke sa ran gani ko ji daga gwamnatocin nan da za a kafa nan da wata bi masu
to alhamdulillah abin da muke sa rai bai wuce cikar alƙawarin rukan da suka dauka ba na farko tabbatar da wancan kaso 33 bisa 100 na kowane matakai na gwamnati kama da tun daga karamar hukuma har zuwa matakin ƙasa dukkanin wani madafin iko da za a nada mukamai a tabbatar da cewa kashi 33 bisa 100 na mukaman an baiwa mata wannan shi muke sa rai ga ita a gwamnatin tarayya za ta yi haka mata
da cewa tare da cewa basu ba ku ba a lokacin da za a yi primary
eh to ai da ma kamar yadda ka faɗa wancan ai ba za su so a ba samu ba amma wata illa a wa'annan su samu domin suna ganin nadi ne kawai ba wai a madafan iko ne da za a yi ba domin kamar yadda muka yi ta magana ai ba za su so matan su je wancan ba domin wancan zaman kai ne wannan kuma nada taka akai gobe za a iya sauke ka saboda haka suna ganin
akwai yanci
yauwa wancan akwai yanci wannan kuma akwai karancin yanci ga abin da aka dora ka domin kana aiki ne daidai gurgurdan da abin da aka dora ka kai aiki a kansa
Barista Amina yanzu in aka fa gwamnatoci duk da matan can fa sun an ba su sabulu sun karba an ba su taliyar indomi sun karba kenan suna sare da gwamna ko shugaban kasa ko dan majalisa ya je kai wani bill da za a magance wancan mace-mace da ke magana
to ya dai kamata su saboda tafiyan nan dai tare ake yin ta kuma gaskiya kamar yanda Hajiya Maryam ta fada tura fata kai bango mu a matsayin mu na kungiyoyi wanda muke na kare haƙin dan adam musamman kungiyar da nake wakilta wato kungiyar lauyoyi mata ta duniya muna gafa lokaci yayi da zamu dinga maka shugabannin nan a gaban shari'a akan a ba mu abin da yake namu ne haƙin mu wannan kashi 33 a cikin 100 din musamman muna kyautata da so magana akan inda na sani wato jihar Kano muna buƙatar mu ga commissioner lafiya mace ce muna buƙatar mu ga cewa me ba wa gwamna shawara akan harkar lafiya saboda mu ne muke kai ƴaƴan mu asibiti kuma mu muke zuwa asibitin haihuwa mun fi kowa mu'amala da asibitocin nan muna buƙatar mu ga me ba wa gwamna shawara akan harkokin siyasa au akan harkokin shari'a mu ga mace saboda ƴaƴan mu matasa suna nan a jibgi a gidan yaro kwanan nan da za a yi zabe matasa nawa aka kama iyaye nawa ne mata ba sa iya bacci so saboda haka gaskiya wannan karan
amma da zu barista kike cewa magana ce ta adalci ba magana ta jinsi ba dan haka ina alakar a ce commissioner lafiya mace ce da kuma tabbatar da kiwon lafiya mai nagarta.
To abin da yasa hakan shine saboda kamar yanda na gaya maka wanda suke mu'amala da asibitocin gwamnati musamman na gwamnati idan ka duba kashi 85 mata ne. Mu muke kai ƴaƴa suna kenda suna bakon dauro suna ciwon ido suna ciwo mu muke kaiwa. Mu muke haihuwa. Mu ake yi wa operation ake wa tiyata kala-kala mata su wannan musamman wannan musifa da ake fama da ita ta maternal mortality rate mutuwar mata wajen haihuwa dan da ka haifa ya mutu kai ka mutu to ya kamata bana muga canji musamman a gwamnatin jihar Kano inda hali commissioner mata a bawa mace ta zo ta ga abubuwan da suke faruwa matan nan mu muke mu'amala da asibiti gidajen yari ƴaƴan mu ne a ciki idan an kashe mutum a harkar daba siyasa mata za a bari da ƴaƴa da takaba da ciyarwa da makaranta da komai da komai so ya kamata wannan kashi 33 din muna roƙo da babban murya da kuma tattausan murya kafin mu
kun koma roƙo kenan
to muna roƙo tunda abun mu ne ai cikar adalci mutum ya cika alƙawari tunda cewa akai a bamu gwamnatocin nan sun sa hannu a yarjejeniya ta duniya gaba daya cewar a dabbaka wannan kashi 33 a cikin 100 a ba to muna roƙon a bamu abin da yake namu ne
kwamre hai ngogo maganar kashi 30 din nan da uku har ma da uku da ake da zaka ke cewa an rasa ma mai dokar amma yanzu barista ta fito mana da mai doka tana cewa kaman gangami aka yi na duniya karkashin zauren majalisar dinkin duniya aka amince da shi ta ya kake ganin watakila gwamnatoci a Najeriya har ma ita kanta gwamnatin tarayya din ta cimma wancan ko kuma ta cika wancan alkawari da ta sa wa hannu, yayin da watakila a baya sun kasa cika shi a mataki na jam'iyyar siyasa.
Ka san watan matsalar domestication na mafi yawancin dokoki da suke na tabbatar da haƙƙin bil'adama ne da tabbatar da ƴanci na ɗan adam a ƙasashe, particularly musamman ma ƙasashe na Afirka, kuma na Afirka ma irin ƙasashe irin namu Najeriya, watan kusan tilas ake yin su.
Sai an tirsasa
kuma sai an sha wahala za su karba din dan duniya ta san cewa shikenan gashi an karba ana yi. Amma a zahirin gaskiya, saboda ba su suka bujuro da su ba, da wuya suke kyale su su kai gagaci sai an sha wahala sai an kai ruwan rana. Saboda haka za dau lokaci, kuma wannan shi kansa wata gugurma ce mai zaman kanta na tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata. Domin yanzu haka shi kansa wanda zai zo ma bai san da dokar ba, bai san da take ba, bai san me akai ba, saboda shi ba ra'ayinsa kenan ba, kuma ba abin da yake so kenan ba.
Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu akan wannan batu. Muna godiya ta musamman ga bakin Honorable Maryam Umar Kofar Mata da barista Amina Umar da kuma comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, sai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci wannan zaman, da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin Domin Iyali a shafinmu na interview@hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya.
A gaida alheri Grace Abdu. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe albarkacin azumin watan Ramadan.
Ummul kursun naziru ladan. Bismillahir rahmanir rahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. صدق الله العظيم.
Madalla, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To, a takaicen wani bayani da aka samu daga kundin da aka kwarmato wanda aka baiwa kafan labarai ta RFE mai nasaba da muryar Amurka, ya tabbatar da wasu rahotanni da ke nuna cewa Rasha da China na haɗa kai wajen danne wasu labarai da kuma dabarun sa ido kan kafar yanar sadarwa. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar Ukraine dukiyoyin Rasha da aka kama. A watan Disamba, Majalisar Dokokin Tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka samu daga dukiyoyin Rasha da aka ɓace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina Ukraine.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jim Cook, Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.